أعاذني الله وإياكم من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غودي ما الله مدوك كنسركي ليساكي تارامو أولنا مسلاتي من البركة نمسجد التقوى دكينا نيو جي أر إي أغارين غومبي أولنا رانا Allah madaukakin sarki ya taro mana manya-manyan malamai a wannan masallaci. Insha Allah za a yi magana akan rayuwa da Alkur'ani, amma ni abinda kawai zan yi zan gabatar da mai gabatarwa. Malamin mu associate professor Dr. Abdul Qadir Ismail malamin hadisi ne, malami ne wanda yake lektara ne kuma a jami'ar Bayero, yayi karatu a jami'ar Musulunci ta Madina da kuma Malaysia. To alhamdulillahi muna tare da shi, limamin Juma'a ne. Dai waɗanda suke kallon television da sauransu za su san waye malam. Ina san akwai lekcoci da aka sani waɗanda suka shahara na Malam Ja'far, wane ne mijinta ya fi, da kuma bi ta zaizai. Asali lekcin malam ne, Malam Ja'far Allah ya ji kansa da rahama ya zo ya yi wannan a kai. Ba zan tsawaita mana ba, zan miƙa abun magana zuwa ga Sheikh Dr. Abdul Qadir Ismail domin ya gabatar da sauran malamai da kuma maudu'in da za a yi magana a kai da kuma laktar da za a yi gabaki daya. Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi, Allah madaukakin sarki ya dora musu akan mizani, ya karba musu wannan kyakkyawan aiki. Muna roƙon Allah ya datar da su akan duk abin da za su faɗa, mu kuma ya bamu ikon aiki da abin da za mu ji. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
الحمد لله رب العالمين, وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mane wa Allah godiya da ya bamu ikon haduwa a wannan masallaci na Masjidul Taqwa, wanda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace mu, ya yi mana tukuici da takwa da zuwan mu wannan taro mai albarka. Yau muna 31 kenan, a watan Bature kenan, 31 ga watan 12 shekara ta 2025. A watan Rajab kuma yau muna 17, muna 10 ga watan 7 shekara ta 1447 mila hijriya. Taken wannan muhadarar ko kuma tattaunawar da malaman suna da yawa shine rayuwa da Alkur'ani. Rayuwa da Alkur'ani, domin inna hadha alqur'ani yahdi lillati hiya aqwam. Rayuwa da Alkur'ani, domin wannan Alkur'anin shine idan mutum yayi ya sa irin rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu alquran. Rayuwa da Alkur'ani wanda idan mutum yayi shine zai zamanto ma'as safaratil kiramil barara. Rayuwa da Alkur'ani shine zai sanya mutum ya zamanto ahlullahi wa khassatu, wani ba keɓantattun Allah na Allah, waɗanda la khawfun alaihim wa lahum yahzanun a duniya da lahira. Rayuwa da Alkur'ani shine zai sanya mutum ya zamanto shine mafi alkhairi, khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu. Rayuwar Alkur'ani shine rayuwa da Alkur'ani ita ce rayuwa. Duk rayuwar da ba rayuwa ce da Alkur'ani ba, ba rayuwa ba ce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, dukkan gida da ake karanta, da mutum mai karanta Alkur'ani, zan gayyato aban gai doguwa. Wanda yake kwatankwacin wanda yake karanta alqur'ani da wanda baya karanta alqur'ani matsalul hayy wal mayyit. Wanda yake karanta alqur'ani shine rayayye, wanda baya karanta alqur'ani wannan matacce ne, gangar jiki ne ba ruhi. Rayuwa da alqur'ani rayuwa ce da ya kamata mu farfado da wannan rayuwar, domin ita ce rayuwar da za ta sanya mu samu sa'ada a duniya, sannan mu samu rabauta a lahira. Innal ladina yutuna kitaballahi wa aqamus salata wa atuz zakka wa anfaqu mimma razaqnahum ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. In kana son ciniki da Allah, cinikin da babu asara, cinikin da ba cizan dan yatsa, to kai rayu da alqur'ani, ka karanta alqur'ani, ka zamanto alqur'ani ya zamanto yana tare da kai. Amma shin rayuwa da alqur'ani, idan kana karanta alqur'ani, kai kake karanta alqur'ani ko alqur'ani ne yake karanta ka? Yayin da ya zamanto kana ta karanta alqur'ani, kai kake karanta alqur'ani ba alqur'ani ne yake karanta ka ba, to kana da tasgaro a cikin yanayinka. Domin yayin da kake karanta alqur'ani, alqur'ani yake karanta ka, anan ne hawaye za su zubo maka, anan ne zaka ji zuciyarka ta karaya, anan ne zaka fuskanci cewa lallai ga yanda kake, kuma ya kamata ka canza daga inda kake zuwa inda ya kamata ka kasance. Rayuwa da alqur'ani shine yake sanyawa waɗanda ma nasara ne, idan an karanta musu ayoyin alqur'ani sai su kifa ko kuma idanuwansu zamanto suna zubar da hawaye. Mutanen kirki bayin Allah salihai sai su kifa, suna yakhruna lil azqani sujjada, suna sujjada, suna wato ƙara mayarwa koma izuwa ga Allah. Rayuwar alqur'ani ita ce za ta, rayuwa da alqur'ani ita ce za ta sanya ka ya zamanto kana rayuwa a duniya ne kana kula, ba kana gani ba. Wanda yake ganin abu wannan makaho ne, wanda yake lura da abu wannan shine yake rayuwa da alqur'ani. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Wanda ya zamanto yana tafakkuri da yawa, mutane suna kallon taurari, amma me ma'anar kallon tauraro a wajen wanda ba karanta alqur'ani yake ba? Menene ma'anar kallon bishiya ta tsiro ta mutu ya zamanto ta bushe a wajen wanda ba karanta alqur'ani yake ba? Menene ma'anar cewa yau ba kamar jiya bane, dare da yini da suke juyawa? Wannan aya ce ga wanda yake karanta alqur'ani sabanin wanda baya karanta alqur'ani. Me yasa wanda yake karanta alqur'ani yake gane cewa inna sa'yakum la shatta? Wannan abun muke so mu tsakura lokaci ba zai bayar, na tabbatar malamai su yi sukuwa har su yi tirjiya akan wannan al'amarin ba, za su yi sukuwa ne su dan tsaya dan dakata, wanda ila wannan ya zamanto mabudi ga wato abin da ya kamata mutum ya zamanto ya rayu da shi a cikin alqur'ani. Wannan taro ne da Allah subhanahu wata'ala ya sanya waɗansu ayaya waɗanda iyayen suke so ayayen su rayu da alqur'ani, suka zamanto aka karantar da su alqur'ani, suka karanta alqur'ani, suka haddace alqur'ani, suka fara fahimtar ma'anonin alqur'ani wanda ake son a dora, daga nan ya zamanto sun ci gaba da rayuwa da alqur'ani tare da cewa suna kallon kuma abin da yake faruwa a wannan rayuwar. Waɗannan ayaya masu albarka, ƴan albarka, wanda babban cikinsu Abdulsalam Abubakar Manga, Maryam Abubakar Manga, Al-Mustafa Abubakar Manga, Bahiya Abdulkadir, da Ammar Abubakar Manga, da Faiz Abubakar Manga, da Aisha Abubakar Manga, da Asad Abdulkadir, suka tara mu akan wannan, wanda muke roƙon cewa wannan lecture da ra'ayi da taro da waɗannan mahalarta masu albarka da za su suka halarci wannan ya zamanto su sanya wa iyayen wannan yara albarka, sannan su sanya wa kakannin waɗannan yara albarka, sannan su yi fatan waɗannan yaran su yi albarka, yanda albarkar za ta zamanto ta game ta sanya waɗansu yaran su ma sun nemi irin wannan albarkar, kuma sun yi fice a cikin wannan albarkar, sun zamanto sun tsira sa'a. malaman da zasu gabatar kuma inda nace suna da yawa zan gayyato su dai bayan daya inda zasu zo zauna zan gayyato babban malami bazan gabatar da su ba saboda yawanci sanannu ne babban malami Sheikh Farfesa Mansur Isa Yelwa yazo ya zauna sai ko ya gune ya da bonoje sannan ina gayyatar babban malami Sheikh Idris Yunus daga Abuja Sheikh Idris Yunus dai a mutane sun san shi da hikimominsa da tsarin zancensa da iya yanda yake bayani za ka ga cewa idan ya faɗa sai ka ga cewa ga abin da yake faɗa kamar zaka taba dai yawa malam ya ce da gaske ne kuma dama da gaske na faɗa yawa malam Idris Yunus shi ma ina gayyatar sa anan Sheikh Dr. Dukaji dama na gan shi ya riga ya zo na'am dama da sunanka a cike eh na'am sannan akwai malami da muke sauraro wanda yake zai ƙara so insha Allah yana hanya Sheikh Abubakar Giyade wanda waɗannan malamai zan ba su lokaci a takeici na san ba za ku ji dadin yanda zan gabatar ba tunda aiki na gabatarwa ne saboda zan ba su dan lokaci ne kankani kuma lokacin da suka fara sukuwa zan ce ayi tirjiya to sai ku yi hakuri da abin da ya samu domin abin da ya zamanto da wai Bahaushe yana cewa da hanau an ƙara samu ba sai ka ce ba Hausawa nan ai ai gaba ɗaya inna kullum fiya ne babu wani abu da hanau aka ce gara mannau da babu gara kaɗan amma ba daɗi ne ba ma fatan ya zamanto abu ba daɗi saboda haka zan fara da Professor Mansur Isa Yelwa dan ba shi 'yan mintuna dai mana bayanin muhimmancin rayuwa da Alkur'ani dai mana bayanin dalilin da yasa ya wajaba mu rayu da Alkur'ani dai gaya mana kuma falaloli da kuma rashin amfanin rashin rayuwa da Alkur'ani malam bismillah
a zai rike ga ta malam ba kun minti nawa ka bani ga ta malam 15 malam ya ba minti 15 insha Allah malam bakwai da kwata zan tsaya bakwai da bakwai da 16 zan tsaya bakwai da 31 in Allah ya so bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد و مكادوا وانا مسلاتي مسجد التقوى لكينا بلنم قنبي فادر جهر قنبي جهر تاريا نيجيريا إلى غيسوا wa kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan taro mai albarka a wuri mai albarka kuma akan munasaba mai albarka taro ne na tunatar da mutane akan addinin Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah taro ne da munasabar alqur'ani kitabun anzalnahu ilayka mubarak taro ne kuma a guri mai albarka baitun min buyutillah kuma saboda munasabar saukan karatun alqur'ani na yaran mu da kannen mu ƴaƴan injiniya Alaramma Abubakar Manga ƴaƴan mu ne ƴaƴan malami na fadilatu Sheikh Abdul Qadir Ismail kannen mu ne don haka su ne aka hada a nan da za a yi wa walima ta saukar karatu alqur'ani gobe muna fata waɗannan yara Allah ya musu albarka dukkan mu kuma Allah ya albarkace mu da albarkar alqur'ani ko anan ma mutum ya tsaya ai bihi kifaya kuma tun an ce mu dan yi magana akan rayuwa da alqur'ani da kuma falalarsa da fa'idojinsa a matsayin mu na musulmi alqur'ani shine jagoran mu duk wanda ya rike alqur'ani ya rabauta wanda ya saki alqur'ani ya tabe wanda alqur'ani shine madubi wanda da shi ake haska wanda yake cikin shiriya da shi kuma ake fitar da wanda yake cikin duhu kamar da Allah madaukakin sarki yace li yukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur da shi ne ake fitar da mutane daga duhu zuwa haske wanda ya rayu da alqur'ani yana da fa'idoji guda 10 kadan da harshen alqur'anin banda na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma bai rayu da alqur'ani ba ya rasa waɗannan abubuwa guda 10 duk wanda ya rasa su kuma ya rasa komai abu na farko shine alqur'ani yana samar da imani imani kuma shine ginshikin rayuwa kuma shine asalin ma manufar rayuwar alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wanda suke karanta alqur'ani sune masu imani na gaskiya kaga rayuwa da qur'ani ya sama maka imani alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idha yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin kaga alqur'ani ya samar da wannan alqur'ani idan mutum ya rike shi to yana sa imanin sa ya zama da gaske yake والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب فإذا تبيود القرآن كبايروا شين القرآن ينا سامو تنية زما أكن شريع دون ديريك القرآن ياتا أكن تبركي مدي ديشي واندو كميسا كي القرآن ياتا كي هنيا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى وانا القرآن شين شريع إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى هذا هدى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فأكا القرآن شين شريع دوان دي لكي شي ياسا مزما أكان تفركي مدى دي شي وان دا كما يرسا شي ياتابي أبنا أكو شين القرآن ينا زما سندير دا zai sa mutum ya samu rahama a wurin Allah kamar yadda Allah ya ce wa innahu lahudan wa rahma ya ayyuha nasu qad ja'atkum maw'izatu min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahma sannan na hudu alqur'ani wanda ya rike shi ya samu hanyar da zai rinka samun magani magabata sun gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a aikace kuma ya gaya mana cewa wani lokaci cututtukan da zaka iya sayan magani a kansu ma in ka karanta alqur'ani zai zama maka waraka ballantana wanda ma aka sha magani aka gagara warkewa alqur'ani ruqiya ne Allah ya ce magani ne ya ayyuha nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur sannan Allah wannan waraka kenan ta cututtukan cikin zuciya haka kuma cututtuka irin na gabbai Allah madaukin sarki yace wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu law la fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa' wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqar wa huwa 'alayhim 'ama to aka alqur'ani waraka ne ga duk wanda ya same shi sanan daga cikin fa'ida alqur'ani a gare mu shine alqur'ani shine rayuwar mu gaba daya Allah ya ce shine ruhin rayuwar mu wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina alqur'ani shine ruh saboda shine rayuwar ruhi na asali yunazzilu almala'ikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi baka alqur'ani duk wanda ya rike shi ya rike ruhi na rayuwa kuma Allah madaukakin sarki dama ya ce asalin rayuwa Allah madaukakin sarki shi da annabinsa sallallahu alaihi wasallam su suke shiryarwa zuwa ga rayuwa ta gaskiya ya alladheena amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum to alqur'ani kuma shine hanyar da Allah yake rayar da mutane da shi yana daga cikin abinda alqur'ani ke samarwa ga fa'ida ga wanda yake da shi shine sama masa nitsuwar zuciya da kuma tsantsan tsoron Allah. Tsoron Allah ga mai karanta Qur'ani ya bambanta da tsoron Allah a wurin wanda yake wasu ibada daban. Saboda ba wani abin da zai sa ya jijjiga zuciyarka ka ji tsoron Allah. Ya tabbata a zuciyarka kuma ka samu nitsuwa kamar Al-Qur'ani. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allah madaukakin sarki ya ce wannan Al-Qur'ani yana sa mutum ya ji tsoron Allah da zai sa ya fashe da kuka. Wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul 'ilma min qablihi idha yutla 'alayhim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil azqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Al-Qur'ani yana sa mutum ya samu khushu'i. Allah madaukakin sarki ya ce wannan Al-Qur'ani har waɗanda ba musulmi ba ma idan Qur'ani suka ji shi to Allah yakan sa ya ratsa zuciyarsu sai sanadiyar sauraron san su samu khushu'i kuma har su yi imani. Dalika bi anna minhum qassisin wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam' mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin. Kaga sauraron Qur'ani ne sami'u shi ji suka yi ba makaranta suka yi ba. Wannan Al-Qur'ani ya kai tsoron Allah na karanta Qur'ani yana sa ko duwatsu ko sauran halittun Allah suna jin tsoron Allah akan sauraron Qur'ani. Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati khashi'an kaga khushu'i ga kuma khashiya duk saboda Al-Qur'ani. Abu na takat na tara shine Al-Qur'ani hanya ce ta samu wata alaka tsakaninka da Ubangiji na wani alkawari. A nan duniya karabauta a lahira karabauta. Innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijara. Akwai ni ciniki tsakaninka da Ubangiji da Al-Qur'ani lan tabur, irin cinikin da ba a faduwa ba a tasgaro a ciki. Sannan kuma a samu babban rabo a lahira. Li wafiyakum ujurahum wa yzidahum min fadli inna hadha al-qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira. Kaka al-qur'ani yana samar da lada mai yawa. Sannan abu na goma da al-qur'ani wanda ya rayu da shi yake sama masa shine al-qur'ani yana sa ka tafi zuwa aljanna. Yana ɗaya daga cikin abin da yafi komi samarwa mutum aljanna cikin sauki. Allah gafarta malam shine riko da al-qur'ani. Allah ya gaya mana waɗanda Allah ya ba su Qur'ani kuma suka rike shi suna samun saukin shiga aljanna koda su masu zunubai ne. A cikin mutane al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai mutane kashi uku. Akwai waɗanda suka tara laifuffuka suka yi musu yawa. Akwai waɗanda suka yi laifi kuma suka yi aikin alheri sai suna raba kafa. Akwai waɗanda kuma kullum a cikin aikin alheri suke. Allah ya ce albarkacin Al-Qur'ani dukkan su uku sai sun shiga aljanna. Duk wanda Allah ya gadar masa da Qur'ani kuma ya rike Al-Qur'ani a matsayin shiriyarsa koda yana tafka laifuffuka wa'idin da Allah yayi na azaba Allah zai masa rahama alkawarin albarkacin Al-Qur'ani. Thumma awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Cikin waɗanda aka bawa gadon Al-Qur'ani akwai masu laifuffuka da yawa. Sune wanda tarajjahat sayyi'atuhum ala hasanatihim. Laifuffukan su sun fi yawa. Wa minhum muqtasid alladhina tawat hasanatuhum ma'a sayyi'atihim. Sune sun yi iri daya, salatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Mutum na uku wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah. Masu aikin alheri alladhina tarajjahat hasanatuhum ala sayyi'atihim. Waɗannan mutum uku Allah ya ce zalika huwal fadlul kabir. Falala ce mai girma ka zama cikin kayi waɗannan amma kana da cikin awrasnal kitab. Sala ce jannatu adnin yadkhulunaha. Dukkan su ukun za su shiga aljanna. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. kuma don Allah ya nuna maka cewa dukkan su suka shiga wa qalu alhamdulillah dukkan za su gode wa Allah sai Allah ya ba su kuma duk albarkacin alqur'ani ne wannan yana nuna cewa rayuwa da alqur'ani yana samar da rabon duniya yana samar da rabon lahira mu rayu da alqur'ani zamu ga wannan rabo tambaya anan ita ce malam menene rayuwa da alqur'ani mun ji falalar rayuwa da alqur'ani amma bayani akan ta yaya zamu rayu da alqur'ani mu samu wannan falaloli wannan sai malam da kansa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
mala Allah ya saka da alheri mun ji wannan wato gwalagwalan bayanai kuma da nake fatan Allah subhanahu wataala ya sa sun shiga wato kunnuwan mu kuma sun zauna a cikin zukatan mu kada ya zamanto sun shiga kunnuwan mu amma ba su zauna a cikin zukatan mu ba kuma Allah cikin lutufin sa Allah ya sanya mu cikin wadanda zai gadarwa alqur'ani ya zamanto wadanda ubangiji subhanahu wataala ya gadar musu ba tare da na ja da yawa ba mallan ya tsaya a minti 15 din da ne ba sakan 30 amma dai mun ji koda iyanan muka tashi sai mu ce alhamdulillah kuma inda wadancan suka fada muna roƙon Allah mu ma ya sa mu fada mun shiga aljanna mu ce alhamdulillah alladhi azhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur saboda haka yanzu koma wajen mallan Idris Yunus wanda shi ma dai kawo mana bayanin sa kuma a wannan salon kuma mallam watakila ya riga masallaci ne mallam zaka dawo inda nake saboda masu kamera wa sai kai azai da nan ne da kage to shike a kanka je kai su mallam Idris Allah subhanahu wataala ya bude kirjinka Allah kuma ya saki harshenka Allah subhanahu wataala ya dora ka akan daidai
amin sai na rike su gaba daya
ba komai a'udhu billahi samil alim minash shaitani lain rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na farko mun yi wa Allah godiya domin qur'ani ne ya tara mu a gurin nan kuma darajar qur'ani ce yasa muka yadda mu zo gurin nan gaba ɗaya mu tara dan kuma Allah ubangiji ya mana jagoranci malamai na sun yi magana ga Malam Abdulkadir Ismail tun ina dan karami kar ku ga haka ina dan karamin yaro Allah ubangiji ya sani su ne muke tasirantuwa da karatun su musamman bangaren hadisi da abin da ya kama da haka bana so mu tattauna wannan rancen amma wani abu ne mai zaman kansa to bari mu dauko bayanin da aka fara yi dan prof ya gama bayani sai dai kawai dai ya dauko kun san malamai kuma musamman professoshi sai dauko wata tambaya kuma ban sani ba ko da ni yake ko da wasu amma na san ba da ni yake ba yauwa amma dai rayuwa da alqur'ani bari mu dauko qur'ana cikin kankanin lokaci zai nuna mana rayuwar wato Allah tabaraka wa ta'ala a wani lokaci wanda yafi kowane lokaci alheri dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi alherin ƙarni na mutane yace nashi kuma har Allah a cikin alqur'ani ya yabi musulmai yake cewa kuntum khairami ummatin ukhrijat lin-nasi wata al'umma ce da tafi kowace al'umma alheri a wannan lokacin al'umma suna da rayuwa iri sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wahayi na farko ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya fada wannan manzan ya shiri kusa shirin da zai yi aka ce qumi layla illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi wa ratil qur'ana bi tartila sai aka ce inna sanulqi alayka qawlan bi saqila wato aka ce manzan fa yazo yayi wani shiri na musamman domin akwai wani bayani zai zo gaban sa kun san wace magana ne Allah zai saukar masa da wahayin Qur'ani. Qur'anin ne aka saukar ake ce da manzo za a saukar masa da wahayin Qur'ani. Kuma wahayin na da nauyi. Aisha radiyallahu anha ta mana bayanin yanda manzon Allah ke fuskantar walhalu wajen karbar wannan sako na Al-Qur'ana. Walhalu iri-iri har take cewa cikin tsananin sanyi kamar da Imam Bukhari ya rawaito, ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gama masa wahayi yana zubar da gumi. Malamai akwai wahala. Zaid dan Arqama yake cewa an saukar duwa da manzon Allah sama wahayi yake cewa cinya sana jikin cinyata sai da naji cinyata kamar ta fashi. Ku san me ake saukarwa? Al-Qur'ani. To shi kuma Al-Qur'anin da muke ta magana akai yazo cikin lokacin da yafi kowane lokaci alheri. Kuma waɗannan al'umma Qur'anin bai sauka lokaci guda ba, sai ya dinka sauka gaba 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 ta rayuwa. Allah ce kazalika linusabbita bihi fu'adak, domin dan adam ya samu wani irin, ina fata an fahimta, ya samu wani irin daidaito, ya samu abin da yake bukata na rayuwa. Shi yasa Qur'anin sai ya taho ya dinka bayanin rayuwar dan adam da kuma ya zai. Kuma akwai nauyi, akwai wahala. Aka ce manzon Allah ya tashi da daddare yayi sallah domin ya samu ya iya jumurin daukar wannan wahalar, domin wahala ce. Aka dinka saukarwa da manzon Allah wannan Al-Qur'ani yana warware matsaloli na rayuwa har aka kai karshe, inda Allah yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum, aka ci to an cika addinin. Domin me babu wata rayuwa wanda dan adam yake bukata face an warware masa matsalolinta. Babu wani abu wanda dan adam yake bukatar a zo masa da shi face an zo masa da shi. Babu wata damuwa face an fada masa yanda zai yaye ta. To shi kuma Al-Qur'anin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar sai ya zama cewa yana da mai bayanin sa, inda babu da mun samu matsala. Domin da an bar mu kawai ba fassara Al-Qur'ani sai a samu matsala, musamman kamar ni ilimi na bai kai in fahimci ma'anonin ba. To sai Allah ya ce wa alamu anna fikum min law yudiiukum fi katsirin min al-amri la'anittum walakinna Allah ne habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah ya ce kai ku fassare cikin ku akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai zama manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama shine yake tare da mu, yake fassara mana da kuma yi mana bayanin akan shi Al-Qur'anin, sai muke fahimtar sa. Manzon Allah ya rayuwa iri-iri da shi da sahabbansa, Qur'anin na sauka yana warware matsalar rayuwa. Yayi rayuwa karkashin mulkin waɗanda ba su yarda da tauhidi ba. Al'ummar da suke bautar gumaka mutanen garin Makka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin su, Qur'anin na sauka ana nuna masa Allah, ana nuna masa wahayin Ubangiji, ana nuna masa addini, ana nuna masa rayuwa, kuma gaba gaba ana warware masa ita. Manzon Allah sama yayi hijira daga Makka zuwa Madina, aka ci gaba da saukar masa da Al-Qur'ani a matsayin sa na manzo wanda al'umma suke masa biyayya. Ya shiga cikin yakuna ana nuna masa bayani, ya shiga cikin yanayi na zaman lafiya ana masa bayani, har aka kai karshe aka ce to yanzu an cika abu. Karshe aka ce kai ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Ubangiji, malamai abin ya kare. To wannan Al-Qur'ani da malam cikin karatun sa ya faɗa mana yake cewa Allah ya ce wa kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina, kenan Qur'ani menene? Ruhi ne. Shi kuma ruhi dan adam yana bukatar sa dan ya rayu. Ana cirewa dan adam ruhi, me zai faru? Amma sun tambaye manzon Allah, yas'alunaka 'alal ruhi, Allah ya ce qul ruhi min amri biku, ni da kai ba mu san me ake kira ma ruhi ba. Abinda muka sani kan ruhi kadan ne, al'amarin na da fadi. To wannan Qur'anin sai zama shine me ruhi, idan aka cirewa dan adam shi, dan adam ya zama me matacci. Shi yasa shi kuma Qur'anin kun san me shi, kalma ce ta Allah. ita kuma kalmar Allah kun san mecece ita siffar sace ita kuma siffar Allah halittar ta akai tana nan tun fil azal shi yasa wanda yace qur'ani halittar qur'ani akai shi ya rige darajar me alqur'ani dan bai sanci ba to Allah ne ya kebance mu da zancen sa wanda wannan zancen nasa ba kirkirarren abu bane ba kuma samamman abu bane dama can yana nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kebance mu da zancen Allah ya ce wannan nakuri to kuma da wannan zancen da Allah da shi muke rayuwa kuma zancen Allah da ruhi ne in baka san ruhi ba annabi Isa alayhi salatu wassalam Allah ya halice shi daga Maryama mace ce haka ne sai Allah ya aika kalimatuhu alqaha ila mi Mary ce wa ruhum mi minu aka ce wannan kalmar fa ruhi ce ita kalmar ruhi ce wannan kalmar ta shiga cikin Maryama sai ta samar da mutum ba tare da dan namiji ba ashe kenan babu abin da ya gagara Allah akan kalmomin sa dan haka mu yanzu Allah ya kebance mu da kalmomi nashi shi to me kamata mu ga ya Allah mun gode shi yasa babu wata ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana da ta wuce wannan alqur'ani kannan babu cikakken wawa fiye da wanda ya jifa da alqur'ani ya riki wani abu wanda ba alqur'anin ba domin duk abin da ka rika to me ka rika to ai ba kalmar Allah bace duk abin da ka rika shi kuma halitta ce ta Allah shi kuma duk abin da yake halitta Allah ba dole bane mai kai ka daraja domin amma kalmar Allah ta fi kai domin siffa ce ta shi amma halittar Allah da yawa Allah ce walaqad karramna bani adam Allah ce na karrama dan adam Allah ya karrama ni ya karrama ka wasu ma suna kallon karramcin mutum ma yafi na mala'iku a wajen tunanin su ban sani ba ko ya danganta ga yanda malamai suke kallon abu amma dai Allah ya karrama dan adam amma ko ba komai ba a cikin halittun Allah ba wanda ya kai manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma shi mutum ne to menene wanda yafi manzon Allah a sai dai kalmar Allah malamai sai dai kalmar sa to da ka qur'anin nan da muke rike da shi wallahi a ciki akwai duk abin da muke bukata a ciki Allah ya ce fihi zikrukum akwai abatanku akwai komai naku duk labarin da kake bukata Allah ce wala yunabbi'uka bislimi khabir ba wanda zai baka labari kutankwacin mai baka labari duk abin da ka ji malam qur'anin yana kunshe da bayanin da kake bukata amma kuma bayanan ba sa fitowa fili sai ka tambaye manzon Allah idan baka tambaye manzon Allah ba bayanan ba su fitowa domin kai kuma yanzu zaka yi amfani da kwakwalwarka domin fahimtar ayoyin da Allah ya saukar wa'anda yake kalmomin sa ne shi kuma manzon Allah la yanzu qur'anil me hawa shi yasa abin da ke fassara qur'ani shine abin da yazo daga Allah ita kuma kalmomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ba san zuciya bane daga Allah suka fito to shi yasa wannan kalmar ce take iya fassara me alqur'ani shi yasa aka tambaye Aisha aka ce ya dabi'u manzala ta ce qur'ani ku kalle man in kana so ka fahimci qur'ani ka kalli rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwar sa alqur'ani ne dan haka Allah ubangiji ya kebance mu da littafi wanda yake karatun sa lada ne gare mu daraja ce mutunci ne daukaka ne aiki da shi kuma tsira ne ruko da shi kuma wani irin daukaka ne wanda wallahi ba wanda yake sai ya samu irin wannan daukaka sai wanda ya ruko da alqur'ani shi kuma ruko da alqur'ani ba ana nufin kai masa ruko da san zuciyarka ba a'a kana rike alqur'ani ne da bayanan wanda baya magana akan san zuciyarsa shine manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa ya mana wannan ni'imar kuma ya zabe mu cikin al'umma mun zan musulmi dan haka a ci gaba da karatun alqur'ani a ci gaba da fahimtar sa a fahimci magana ta sa Abdullahi ibn Mas'ud cewa shi alqur'ani fa karatun sa ake a fahimce shi a fahimci ilimin da yake cikin sa kuma a fahimci aiki da shi sai ka tattara wannan kafin qur'anin ya samu shi yasa a da can in ka ji an ce wane ya haddace kaza su fa ba suna nufin wai gundarin kalmomin ba a'a ya fahimci alqur'anin kuma Qur'anin yana da tasiri a rayuwarsa. Kina idan yana tafiya in bakar ya haddace yana tafiya kana kallon ga bakar tana tafiya. Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fahimci Qur'ani fiye da kowa, Aisha tace dabi'unsa me Al-Qur'ani. Daka shi Qur'ani dan adam yana buƙatar ya karanta shi ya fahimce shi ya san ilimin da yake kunshi a cikin Al-Qur'ani kuma ya daraja Al-Qur'ani. Allah tabaaraku wa ta'ala ya mana jagoranci irin nashi. Allah tabaaraku wa ta'ala kuma ya dora mu akan daidai. Waɗannan yara da suka haddace Qur'ani, Allah Ubangiji ya sa Qur'ani ya musu jagora a rayuwarsa. Waɗanda suka kasa haddace Qur'ani kuma dewa, Allah Ubangiji ya sa su haddace, domin in baka haddace Qur'ani ba mallan ka kai ƙasa. An kai ka ƙasa. Amma ba za ka gane ba. Domin mallan ka kai ƙasa kawai. Ka san me yasa? Ba za ka fahimta ba yanzu. In ka haddace Qur'ani za ka fahimci illar da take tare da kai a baya lokacin da baka haddace me Al-Qur'ani ba. Mahaddata za su ibada shaida a kai, Allah Ubangiji mana jagoranci a karamin kallon.
Allah ya saka da alheri. Daka da wani. Koma wurinka. Zan kira kafin kira malami na gaba. Allah ya saka da alheri. Jikin mai gaba ɗaya fara sanyi a cikin waɗannan abubuwan. Amma sanyin da zai yi, Allah ya sa ya zamanto sanyi ne wanda zai zamanto zai sanya aiki ya zamanto mutum ya tashi aiki. Wato malam da yake magana da haddace Al-Qur'ani ɗaya daga cikin magabata ɗalibi na Abu Hanifa Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani ɗaya daga cikin abin nan da aka rubuta nasirarsa bayan ya kai kololuwa ilimi malami ne na yankan Shakku wani lokaci ma sukan iya samun matsala da shi da malamin nasa Abu Hanifa ya zamanto yi. Bayan Abu Hanifa ya mutu sai ya mafarki sai ga irin daraja da ɗaukaka da Allah ya mar amma darajar ba ta kai ba. Yanayin aka ce ya ce me janyo ban zama kamar wane ba, aka ce baka kammala haddarka ba. Saboda haka wannan ya sa ya dawo kafin ɗan shi ɗan shekara wata sai da ya dage kuma sannan ya gama haddarsa. Waɗansu yawa za mu iya misali tambayar cewa haddar Al-Qur'ani yanzu kamar lokaci ya wuce, amma ɗaya daga cikin mizar Al-Qur'ani da yake zancen Allah ne babu lokacin da yake wuciya. Bari mu fara da misalin sama kafin mu zo na yau. Misalin sahabbai ko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yawa daga cikin sahabban nan manya ba, waɗansu da ma shekara 40 aka tar da su, musuluncin ya zo ya tar da su, sannan kuma suka haddace Al-Qur'ani. Tabi'ai da yawa waɗansu wanda aka zo aka shigar da su musulunci suka shiga musulunci kuma irin waɗannan ne. Ina karanta kissoshi ina gani a cikin abubuwan da nake gani. Na ga wani wanda aka hira shi dan Saudiya yace shi ya gama haddarsa kawai yana bayan ya gama karatu yayi irin waɗannan abubuwan yayi nisa sai fuskanci wani sabai haddace Al-Qur'ani ba, yana shekara da 55 sai ya haddace sai zo ya ga dan uwansa wansa ya girme shi ya bashi wajen shekara 5 yace alhamdulillah nayi ashe kai ma zaka iya. Yace gaba ɗayan su wajen su hudu gaba ɗayan su wanda duk gaba ɗayan sun haura 50 da wani abu, yace sai gashi ashe za su iya wannan haddar sai zamanto sun zo sun yi. Me mutum za watakila matsalar da muke da ita rashin lokaci, ba lokacin da za mu iya samu mu zauna mu yi karatun. Sai nace nake ba da shawara cewa me yasa mutum ba zai daina jin labaran wannan tashar ta waccan ƙasar minti 30 waccan ƙasar minti 30 labaran waccan ƙasar minti 30 da safe zai buɗe baki zai karya kumallansa da gidan rediyo na ƙasashen waje wanda za su yaɗa mar propaganda su juya mar ƙwaƙwalwarsa na awa ɗaya ba, kuma a awa ɗaya ɗin nan kamar Abdullahi ina jin zai shaida ina jin za a iya haddace aya uku. Aya uku ko mu da aya uku
idan ya zamanto aya uku ne ina jira zan shekara 8 kenan ko kowace rana aya uku shekara 8 mutun ya gama idan ya zamanto kaga aya 6 ne kaga ba shekara 8 ba kenan ya dawo shekara nawa 4 idan ya zamanto aya 10 ne misali ko aya 9 kaga maimakon 4 ya dawo kaga shekara 3 da wani abu yaya qur'anin zai zauna wannan wata matsala ce daban ba kai bane dama kake tabbatar da haddar la tuharrik bi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu kayu allah wannan wato cewa zaka yi din shi kuma allah subhanahu wata'ala sai bar maka dan kira malami na gaba na fatan kun fahimci malam yayi muku isharori wanda zan dawo watakila in sake tambaya kafin malam Abubakar giya dai karaso ai yana cikin gari amma yana dab da karasuwa kafin ya zo Dr. Umar Dokaji zai zo ya kara mana bayani akan wato rayuwa da alqur'ani kari akan wannan kafin malami na gaba ya zo kuma in Allah ya sa da zaku ga karshe gaba ɗaya kun ga cewa yaya ake rayuwa da alqur'ani wanda zai zamanto kafin idan aka gama bayani a dunkule malamai suka yi to dan dagaji kuma sai ya zamanto ya ce maka kaji abin da suke nufi daya kaji abin da suke nufi biyu kaji abin da suke nufi uku daga nan sai abubuwan sai su bayyana malami sai la ana riga na kira kan sai ka hakuri ha ni kiran sa ne dai ba umman ne malam idan yace ba zai malam hadda masu har jiyo da na zaun da na kalli yanda suka zau wato ba ga zan bada to shikenan ta kyale na da ka na san abubuwa da yawa da zan iya faɗa wanda yake da alakar da alqur'ani wanda ba kowa ne yake da irin wannan alakar da alqur'ani kamar yanda yake da shi ba kuma a ce ba zai ce mana wani ba kan alqur'ani ba
na shiga tsawon Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kun san shi malam malam ne shi yasa professor yace malam umarni yake mana kawai so da haka ni ma na shigo umarnin malam malam Allah ya albarka shi almajiri yana Allah Allah ya ga malamin sa na gadara da shi mu da muka zo mu saurari abinda za mu ji shehunne za su fada kuma aka ce sai mun dan ce wani abu Allah ubangiji ya mana tawfiki kamar yadda shi shek ya fada wanda ya sauka yanzu cewa professor Mansur kusan ya dunkula lecture gaba daya duk abin da za a fada karkashin abin da ya fada ne za a yi ta ta'aliki musamman kuma shi ma shi professor Abdulgadir Ismail Allah ubangiji ya saka da alkhairi muqaddima din nan da yayi muna zaune da su professor Manga ana fara gaban farko sai naji manyan abubuwa sai duka hai hankalin mu ya dawo nan na fara diban abubuwa na ina rikewa malam Lamido Dr. Lamido ya dawo da ni nan gure can din yayi MPG da kyau algafatu mana Qur'ani littafi ne mai dadi yana da dadi wannan gaba da shi doctor ya fada ita nake so na fara wallahi duk wanda bai haddace qur'ani ba shi ya ga dama wallahi shine baya so kawai formula da ya fada din nan ni kar ma mu je aya uku tayi yawa wallahi aya da daya aya da daya dauki ka'idan kullun zaka yi aya daya ka tuna asaran shekaru 10 da kai daga yanzu da muke magana kai aya dai tayi yawa wallahi dauki aya kake raba ta uku awuni fa karka ce wai a dauki ta awuni duk kwana uku aya dai ko wallahi akwai ranan da zaka zo uksimu billahi alazim in dai kai shekara kana yin wannan wallahi akwai ranan da zaka zo safi daya zai maka kada daga bada baya saboda kana gaba Allah yana bude kokolwarka ne gare mu wanda suka yi haddan Qur'ani suka nika shi iya nika su su nikawa dan ya zauna a kai shi kuma ya nika su dan shi mu'jiza ne ka dauka rabin aya kuma kullun kai kullun fa ba fashi yadda kake cin goro kullun kan aka yi lissafin goron ka na shekara daya wallahi Allah ga tumala goron shekara daya a yi lissafin sa zaka ga yawan sa wani babban jari ne ga malaman economics suna fadan abu kankani da kake kashewa da ana lissafin sa a ce asusu kake yi wallahi da ya ishe ka kasu ya ishe ka babban jari wani zaka samu kullun kullun sai ya ci goron a yanzu da yayi tsadan nan kullun sai ya ci na naira 100 kaga duk wata nawa ne kenan duk wata 3000 3000 sau 10 30000 in kai na shekara 10 babban jari ne to ka gani to saboda haka qur'ani inda zaka yi shi kadan 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 wallahi zai zauna maka sannan ga wanda suka sabu qur'anin yayi laushi babu lokaci akwai wani formula da Dr. Nura Abdullahi Dr. Nura naka yake cewa muraja'an qur'anin nan ba shi bayan sallah kake muraja'an sa muna da salloli biyar duk sallan da ka gama tunda dama ka yi shi yayi laushi baka haddace ba duk sallan da kai dauki rabin shafi rabin safha dan madina din nan kowace sallah kai rabin safha ni kuma sai na ce a bar rabin safha kowace sallah kai aya biyu kai layi biyu sorry in ya ta da dan abin nan gota kai layi biyu da rabi a sallah biyar mafi karanci zaka samu somoni daya mai karfi kuma kuma kowace sallah bai fika bata minti 5 zuwa minti 10 ba in har ka bata wannan lokacin a wuni zaka samu safha daya safha ɗayan nan zaman da zaka yi masa na muraja'an aya biyu aya biyu aya biyu wata kil sallah ta biyar din a ce hada ayoyin zaka yi ka dandaka shafi ɗaya din a ce ka dauki shekara kana haka wallahi zaka ga ka samu qur'ani balle kuma a ce ka bi ka'ida kana tashi da daddare kana muraja'a sallan ka na dare a ce wannan shafi din Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da zuwa nake duba maganar sa yake cewa aya guda daya yana karanta ta tun daga asuba baya fahimtan wasu hikinkimin da suke cikin ta sai ya kai azhar wannan ina duba yadda yake tadarus na qur'ani ya karanta ya maimaita ya karanta ya maimaita ya tuna me fa'idodin ciki har zuwa azhar yana aya kwaya daya kuma su a haka suka dauki rayuwar gaba daya ta qur'ani din kaga fa aya daya Sheikhul Islam fa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wannan computer na zamanin sa amma zai dau aya daya kai azhar akan ta kai kuma ana bukatan haddanta so qur'ani kowa zai iya haddace qur'ani so daka qur'ani yana da fa'idoji masu yawa professor ya fadi wasu Sheikh Yunus ya ambaci wasu zan ambaci wasu a gurguje na farko ridallah wannan kam kowa ya sani ka zama kana ta'ahudi da qur'ani zaka samu yarda Allah subhanahu wataala qur'ani zancan Allah ne a ce kuma kullun abin da ke harcen ka shine zancan Allah wa ina hadu minal musyrikina istajaraka fa'ajiru hatta yasma kalamallah a ce jikinka ya zama kullun zancan Allah kake yawan maimaitawa a ce kai ya bi jikinka a ce ƴaƴanka ka tsaya kai musu hidima na qur'ani yadda kake kashe miliyoyin kudi a wani abu na daban a ce a qur'ani kake kashewa kana yi wa kanka gata idza mata ibnu adam in qata 'amaluhu illa min salas ko sadaqa jariya ilmun yuntafa'u bihi waladun salih yad'u lahu a ce kana da waladun salih da kai ka masa tarbiyyan qur'ani ya sha qur'ani ya iya qur'ani kana raye zaka fara samun riba balle a ce baka raye Allah ya bar maka su so daka yawan maimaita qur'ani babban rabo ne ga wanda Allah ya zabe shi saka masa son qur'ani kana motar ka kana tafiya in ya bi jikinka fa wallahi in qur'ani ya bi jikinka wallahi duk wani abu sabanin qur'ani wallahi sai ka ji bashi da dadi motar ka sai ka ji kana kunna gidan radio ana sa kida zaka ce bari in canje gidan radio su gama kidan su zaka kunna kira'a ne wallahi baccin ka ba zai maka dadi ba sai da qur'ani in dai kai sai kokari ka zama ba ana ce ina ga doctor ba ana ce drug addicted ko to kai ma zaka zama in kalmar tayi daidai addicted to qur'an ya bi jininka ya bi tsokarka ya zama in ba shi akai ba zaka ji dadi ba abu na biyu girma ce a duniya da lahira hadisai da ayoyi duka sun nuna mana. Abu na uku, Allah ya sa ka zama kana cikin daliban Qur'ani. Ni fa yanzu ba ayyanmu da suka haddace muke magana ba. Ba alati a yanzu kai ma ka zama dalibin Qur'ani. Ka zama mai haddan Qur'ani. A yanzu ka zama kuma ka tsara wa kanka kuma ka fara. Izu biyun da kai samu wani da za ku ce musaffa. Akwai su alaran momi a nan garin ba sai na kira sunansa ba. Yana da alaran momi a gidan sai ya ce wai shi kam zai ta hidima ne ayyansu zama alaran momi. Sai gashi shi ma yana tahajjudi. Malam Abdullahi zaka gane wane ne. Sai gashi yana jan tahajjudi ne abin nan. Barista Inuwa bari in fito muku da shi fili. Ba wani abin nan. Ba alheri ake fara ba. Barista Inuwa yace ni Qur'anin nan kam ƴaƴana ne. Dama akwai a karkada kura. Saboda kai ma zaka iya. Abinda kake da shi na dadin zaka iya dawowa da shi. Abu na hudu. Qur'ani shafa'a ne. An ce har dan kama da yadda Qur'ani zai cece ka da Qur'anin sa. Ina kuma in kai ne mai Qur'ani kai ma ka zai ka zama mai Qur'ani. Qur'ani wannan damoyin da muke fama da su. Mutuwa ta faddayen nan da ake ta yi. Zuciyar ce take da matsala take da tsatsa. Idan tana shan Qur'ani, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Zaka ke samun nitsuwa. Depression da ake ta fama. Mutum ka zo kana jin haushin kanka, kana jin haushin na gefenka, motar ka ma wallahi wata rai ka fito kana jin haushinta. Saboda me? Saboda an yi nesa da Qur'ani. Amma in kana yawan jin sa, Allah ya saka wa Malam bin Mustafa Abakar bin Sheikh Abakar bin Mustafa na biyu. Shekaran jiya ne ko? Taron da ake na makarantar Malam Imam Mustafa Gambo. Wallahi na iso kenan yana fadan wata gaba. Yace idan ba Qur'ani ba gidan giya ne zaka samu ana kida ana rawa ana dariya. Kaga tsoho yana dariya. Amma shi kuma Qur'ani kaga ana karantawa kowa yana kuka. Saboda can sabo ana dariya. Nan kuma bin Allah ne ana karantawa ana kuka. Zakin sa yafi na wancan. Ko? Amma kana jin jikinka yana karkaduwa. Innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Bayin Allah damuwa tana abin din su kan Qur'ani suke komawa. Sannan yana sa haske a fiska. Sannan yana kara karfin kwakwalwa. Karfin hadda na sauran ilimin muka. Ƴaƴanka in kana so su yi karatu ka fara ba su Qur'ani. Shi kuma in zan yi referring sai mu ce a je a tambayi doctor, a tambayi professor manga gashi can. Waɗanda suka fi kokari a school din sa wallahi mahaddata Qur'ani nan su suka fi kokari. A gaban sa nake maganan nan. Mahaddata Qur'anin nan su ne suka fi fice kuma a duk sauran courses zaka samu wanda suka sha Qur'ani. Lokaci na yi ba? Sannan Qur'ani yana bada security. Yana bada security na sabon Allah. Saboda kullum fa idahum mubsirun din nan da aka fara mubsirun. Mai Qur'ani daga yazo fadawa rikita zai ta tuno ayoyin Allah, sabon sa sai ka samu daban ne kasa yake. Saboda protection ne, wani immunity ne mai karfi. Wani bawan Allah ya zo guri na ana maganan ƴaƴansa za su tafi Cyprus karatu. Sai ina fada, ina yawan fadan wannan nake cewa Cyprus anya wannan guri na lalacewa. To akwai wani shehi masanin Qur'ani a gefe na. Sai yake ce min ha, ba an ce mahaddata Qur'ani bane. Uban yace eh mahaddata Qur'ani ne. Sai yace wallahi ba abin da zai same su a tura su, wallahi Qur'ani ba zai bari su lalace ba. So da ka immunity ne kake bawa ƴaƴanka in suka samu Qur'ani ko ina za su shiga Qur'anin zai zama shi ne zai ke ba su kariya na ba za su lalace ba, wallahi zaka samu wannan. Abu na gaba yana sa kwakwalwa ban ma ba da ayoyi a kai ba. Ayoyin wasu malam ya kawo, malamai suna istinbati suna cewa kazalika linusabbita bihi fuada, wannan yana cewa qur'ani ana karanta shi yana bada wannan kwakwalwa din sannan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi wannan yana nuna cewa sauki zai haifar maka a saura sannan abanna sanuquriuka falatansa tunda qur'anin ne za a saka maka shi to sauran ma falatansa su ma za su zauna maka a kwakwalwa so da in kana karanta qur'ani kwakwalwarka tana kara budewa sannan akwai albarka a lokaci sai kaga shekaru kadan sai ga abin da zaka yi injazi yana da yawa saboda ubangiji ya baka qur'ani sannan kuma kariya ce daga shubuha da sha'awa nan da na riga na fade shi sannan ladabi da nitsuwa Allah zaka samu ga mai qur'ani me zai sa masa wannan ladabin duk wanda ya haddace qur'ani aje a zauna ayi tunani sau nawa ya sauke qur'ani mun yi wani program a biyu na qur'ani mallaka baka jumare yayi wata magana da ban taba hanguwa ba sai da ya fada yace yanzu wayannan bayin Allah mutanen Allah ne adaran momi kenan aka tara yace babu wanda bai karanta qur'ani sau 100 ba kasa da 100 babu sai na tata ni ce 100 fa sai naga idan ka tashi wata haddan wata ayar wallahi ka karanta gobe ka karanta jibi ka karanta gobe ka karanta jibi ka dawo musaffa na halarci musaffa a can na karanta a can an yi tahajjudi na dawo na bi na ci sallan da nayi kaza wallahi sai ka samu daruruwa ka karanta qur'ani din to wanda zai karanta qur'ani ayar da malai ya kawo shifa'ul lima fi sudur shifa'ul lima fi sudur kuma a ce kana da qur'ani a ce ka lalace to sai wata jarrabawa kuma Allah ya saka da alkhairi
Allah ya sa a mizani wallahi Allah ya sa a mizani duba da cewa na da wato rumfa ta lokaci shi yasa na dakatar da malam amma naga ya fara sukuwar ta fara nisa dan gayyato malami na gaba ya dawo wajen yanzu ya zauna shine malam dan ma wajen sai na ngoshe tun da cewa malam Abubakar Giyadi Allah ya kawo mana shi shek kuma shi ma bai ƙara akan abin da malamai suka ƙara duk da cewa ya zo a lokacin da ya ja shi ma zan ƙara ba shi minti 10 kamar yanda na bawo malam wanzu kyale mana shi dan ba shi minti 10 kamar yanda na ba wanda ya zaman tuyi gabace shi malam bismillah Allah ya ma Allah ya datar da kai Allah kuma ya bude kirjinka
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا بعد هكولي نجن كرن هلالتا وانا مجلسي من البركة الله مدعوك كنسلكي يافي من قبادة ya yafe professor Mansur Isa Yalwa da makarar da ni Allah ya saka muku da alkhairi nazo gaskiya ban san akan me ake karatu ba
rayuwa da alkurani
na iso sai naji malami na Dr. Umar Garba Dokaji yana kamar taliki yake sai na tsinkaye abin da yake magana akan sa alkurani ne kuma na san cewa gobe muna da saukar karatun alqur'ani mai girma na ƴaƴanmu dan haka sai na riski cewa munasabar hakan din ne dan haka ni za a ji ta'aliki na dama ban iya ba kuma za a ji shi lami babu wani abin kirki a cikin sa saboda malamai ne suka gabace ni ni kuma direban su ne mai rike musu jaka idan sun sauka Allah ya saka da alheri littafin alqur'ani mai tsarki ba ma jayayya da ku cewa littafin Allah ne Allah ne ya saukar da shi ba wani gwani ne ya rubuta shi ba kuma maganar Allah ne to Allah baya bayar da shi sai ga waɗanda ya zaba Ubangiji ta'ala yace summa awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina wannan littafin na alqur'ani mun gadar da shi ga waɗanda muka zaba daga cikin bayinmu wanda yake ta'amuli da alqur'ani mai girma to tamkar yana ta'amuli ne da Allah madaukakin sarki wani cikin magabata yana cewa idan Allah ya maka arzikin karatun alqur'ani to Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna maka cewa wato yana son yin zance da kai idan kana karanta alqur'ani to tamkar kana zance da Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana saukar masa ayoyi na alqur'ani da surori na alqur'ani bisa zamani da lokaci da yanayi da munasaba sai alqur'anin yake zama masa tasliya yake zama masa rarrashi da cewa da kuma amsar wasu tambayoyi da mafita na waɗansu abubuwa masu kulle kai alqur'anin sai ya zama masa shine abokin hirarsa shine jin dadin rayuwarsa shine zance mafi gwabi a wajensa shi yasa daga lokacin da alqur'ani ya daina sauka Allah madaukakin sarki kwana 80 ya kara masa a duniya da wani abu shikenan saboda sauran abin da ya rage na rayuwa idan babu wannan sakonnin suna sauka to kunci zai koma to mu yanzu da wannan sakon ya sauka zuwa gare mu masu ta'amuli da shi suna karantawa dare da rana safiya da maraice to tamkar suna ta'amuli ne da zancen Allah madaukakin sarki yana da musu rarrashi da kwanciyar hankali da nutsuwa to amma abinda nake fahimta a wannan rayuwar tamu ta yanzu da yawa daga cikin iyaye sun fidda rai daga alqur'ani tunda akai na allo akai babbaku akai farfaru aka je alamtar kai fa fa'ala rabbuka to yanzu sai aka dauka cewa alqur'ani na yara ne yara ne suke da makarantun alqur'ani yan kanana su haddace alqur'ani suna sa manya hawaye uban baya iya karantawa amma baya jin takaicin baya iya karantawa sai ya mu zamanin mu ya wuce alqur'ani ya ce su kamilu su mubarak sai ya cire kansa alhalin alqur'ani littafi ne na duk wani zababban bawa matashi ya ce ta ilimi kuma ciki yake da albarka abubuwan da duk kake bukata a rayuwa na jin dadi duniya ka da lahiraka alqur'ani ya kusa shine albarkar kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab in an ce albarka suka ce shine alheri mai yawa alheri mara iyaka alheri mara karshe wanda zai game maka duniya da lahira to alqur'ani ya kusa kudi kake so zaka samu ilimi kake so zaka samu aminci kake so da kwanciyar hankali zaka samu alqur'ani ba abin da bai tattara ba wanda ya rabu da alqur'ani to zai gamu da shedani ni san mu da alqur'ani yasa al'amura na rayuwa yanzu suka ci kunu zukatan mu muka zama bayin zukata muka zama tamkar bayin shedan muka zama humum da gumum na rayuwa suna hana mu bacci suna hana mu nutsuwa dan duk abin da ka runguma shi zai zama matsalarka idan ka runguma Allah Allah bai da matsala idan ka runguma alqur'ani alqur'ani bashi da matsala amma idan ka runguma kasuwa ka'in da na'in ba sallah ba karatu ba sallah ba zikiri za ta zame maka matsala siyasa matsala ce idan babu addini a cikin ta aikin gwamnati ina zaka je aiki daga ina kake aiki ba ibada ba addini a cikin sa matsala ne sana'a da kere-kere da aikin gyara babu addini a cikin sa matsala ne kasuwa kowace rana da kasuwar da zaka je kauni babu addini a cikin matsala ne kiwo da noma babu addini a cikin matsala ne sai waɗannan abubuwan kowa abin da ya kama sai ya zame masa shine damuwarsa to idan kuma mutum ya rungumi wannan ya bai da hankali a kai ya zama shine damuwarsa bai damu da addini ba to Allah zai daidaita masa al'amarinsa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace dukkan wanda duniya ta zame masa ita ce damuwarsa ita ce himmarsa to Allah madaukakin sarki zai sanya masa talaucinsa akan idansa zai kuma daidaita masa al'amuransa ba abin da zai kama ya ga daidai abin hawa takeici mata takeici yaya takeici sana'a takeici kasuwa takeici dabbobi takeici gona takeici ba abin da zai tafi daidai sannan duniyar ba za ta zo ba sai gurgurdan abin da aka rubuta masa amma wanda lahira ce a gaban sa ita yafi ba muhimmanci duniya yana ci ne gurgurdan abin da Allah ya halatta masa yana yi yana taka tsantsan yana sa rana do bakin gatari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah zai sa masa wadatar sa a zuciyarsa duk abin da ya samu ya ishe shi sannan kuma Allah zai tattara masa al'amuransa ya hada masa kan lamuransa ya hada kan iyalansa ya hada kan dukiyarsa ya hada kan sana'arsa ya hada kan al'amuransa duk da ya sa hannu akai sannan duniya za ta zo masa ko tana so ko ba ta so dan haka mu riƙe alqur'anin nan domin ya zame mana kewa mu saki abubuwan da suke zame mana matsala da damuwa wani sai kwan bai bacci ba akan Barcelona da Chelsea ko ba Chelsea ake cewa ba wani sai kwan bai bacci ba akan nomination na zabe wani sai kwan bai bacci ba akan wani lissafi da ya buga na kasuwa bai gano wata miliyan ina ta shiga ba kowa da irin abin da yake daga masa hankali amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shi da alqur'ani yake ta'amuli sai ya zama kewarsa alqur'ani kewarsa sallah to duk wanda ya samu wannan kuma ba abin da zai dauki hankalin sa a rayuwar duniya ya ku ƴaƴana masu karatun alqur'ani ku sani cewa alqur'ani baya zama sai an karanta shi an nana shi an karanta shi an karanta shi an karanta shi alqur'ani littafin karantawa ne Allah yana son a karanta shi a samu lada sai ya sanya shi kaulan saqilan sai ya sanya shi batu ne wanda yake mai nauyi dan haka bai yiwuwa da sauki sai an yi shi da gaske dan haka sai kun yi da gaske wata hadda da ake yi yanzu ina so in ja kunnan ku har malamai ƴan uwa na malaman islamiyya a fahimta cewa ba zai yi yaro ya je ya haddace fefa ko ya haddace shafi yazo ya ba wa malami idan ya bashi daidai shikenan a ce shikenan ya gama da shi ya wuce gobe kuma sai a dora wani wancan kuma ya wuce ba zai yi ba haka alqur'ani yake ba bari ku ji in gaya muku shi alqur'ani lokacin da kake haddace shi idan kana so ya zauna to kullun ka maimaita abin da ka haddace kar ka yadda wani abin da ka haddace a ce rana ta fito ta fadi baka maimaita shi ba tun kana izu daya ya zama karatunka na ranar izu daya ne har ka zo izu biyu sai ka karance su har ka zo biyar har ka zo goma har ka zo 20 har ka zo 30 har ka zo 40 kar ka yadda kana izun ka 40 a ce wai rana ta fito ta fadi ba karanci 40 din nan ba kullun ya zama abin da ka haddace ka maimaita shi har ya je 60 ko baka san akwai masu izu 80 ba su yi 60 din a ranar su dauko 20 din gobe haka ne ake yi alqur'ani yana da wafa'i amma sai ka masa yana da alƙawari amma sai ka masa alƙawari idan ka rike shi ka rungume shi ka ajiye komai ba shi ba to in ka kammale masa wahala shi kuma zai zauna maka sannan idan kana so ma'anonin alqur'ani su rika zuwa maka ya tabbata a cikin zuciyarka ka rika sallah da shi ka rika yin sallah da shi ku duba yadda Allah madaukakin sarki ya bautatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sallah da alqur'ani wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan da daddare Allah ta'ala yace kayi tahajjudi tahajjudi sallah ce da ake yin ta bayan an yi bacci idan an runtsa an yi bacci aka tashi aka yi sallah to wannan sallar ita ake cewa tahajjudi ba sai da azumi ba dan uwana dan haka an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye wadare da alqur'ani to idan kana sallah da alqur'ani ko ba ta dare ba to zaka rika riskan ma'anonin sa kuma zai zauna a cikin zuciyarka ka kuma jarraba wannan ka gani duk mai haddar alqur'ani da baya sallah da shi to ba zai gane ma'anonin alqur'ani yadda ya kamata ba to littafin sallah ne sannan yana daga cikin abin da yake tabbatar da alqur'ani a zuciya karanta shi tare da makaranci karanta shi tare da makaranci ni Allah madaukakin sarki ya mun arziki da makaranci Professor Mansur Isa Yalwa da kuma wani jika na wani dan gajere haka mai kiba Dr. Usman Ibrahim Giyade waɗannan bayin Allah Allah ya hada ni da su a garin Madina sai suka mun kofar rago wannan bawan Allah da kuke gani Malam Mansur lokacin yana Malam Mansur duk yadda ya tare ni ko a harami ko a ina kuke cewa gidan makaranta ɗakin me kuke cewa wannan ba hostel ba yadda su suke faɗa
wahida
ko a wahida sai yace musaffa ban san sau nawa muka sauke alqur'ani ba daga bakar zuwa nasi musaffa wannan ya taimaka wajen kiyaye wasu kalmomin da kuma iya karanta shi da kuma samun kyakkyawar hadda shi ma Dr. Usman Giya da haka ne har anan Najeriya ma sai da ya saka mana wani zuwa da yake azare sai ce to yanzu da zuwa da nake ne kwana biyu muna haduwa mai hirar banza me yasa ba za mu mai da musaffar mu ba duk sati mu karanta izu biyar shikenan izu biyar duk sati izu biyar duk sati izu goma kwana biyu yake duk sati izu goma mu yi biyar yau mu yi biyar gobe sati shida mun gama to idan ka samu aboki wanda baya tsoron ayi wanda baya tsoron ayi dan malam Masur yana gaya mu a Madina yana cewa ina daga cikin abokansa wadanda ya kula ina da garaje in yace a karatun alqur'ani sai nace ayi yace amma wasu guduwa suke in bai wa ya manta ya gaya mu wannan to idan kana tsoron ayi to ba za ka iya ba amma karka ji tsoron ayi bata ne batan nan kowa ba da karfin bata shikenan mu je in na bata ka tashe ni me a ciki yawa kai ma an ka bata tashe ka da haka ne alqur'ani zai zauna a cikin zukatanku ubangiji Allah ta'ala ya mana arzikin alqur'ani Allah ya sanya alqur'ani ya zama mai ceto a gare mu kuma Allah ya jikan mu da wannan alqur'ani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana arzikin karanta shi dare da rana kuma Allah ya sanya alqur'ani ya zama hujja a gare mu ba hujja akan mu ba kuma Allah ya sanya alqur'ani ya zama danshi da sanyi da raba a cikin zukatanmu Allah subhanahu wataala ya mana arzikin sa mu da iyalanmu baki daya nagode dama iya gaisawa ce ba wa'azi ba Allah subhanahu wataala ya saka malamu da alkhairi wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah
mala kasu tsayar da shi ko saboda abubuwan da yake fada Allah ya saka da alheri a gurguje abubuwan da zamu rufe dan sun faɗi waɗansu abubuwa wanda shi malaman duk sun faɗa kuma ina tunanin cewa ya kamata a fito da abin fili yanda zai zamanto rayuwa da alqur'anin daga ciki sun faɗi abubuwa da yawa malaman sun faɗi abubuwa da yawa malam ma yazo ya ƙara abubuwa da yawa akai amma ba zan faɗi su gaba ɗaya ba saboda idan mutum ya koma ya sake sauraron abin da suka faɗa ko da a MP din ne ko kuma a bidiyo din sai mutum ya ga cewa insha Allah abin da zai amfana amma mun san cewa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai sun gaya mana kuma Ibn Abi Layla yake faɗa cewa karatun alqur'ani sun rinka yin sa a matakai guda uku ka karanta shi kai kokarin sanin ma'anar alqur'ani kai aiki da alqur'anin sai alqur'ani sai ya zauna sai zaman to kai gaba karanta shi ka san ma'anarsa sai alqur'ani sai ya ƙara yin gaba ɗaya daga cikin abin da ya kamata ka lura shine daga cikin abin da zai sa ka rayu a cikin alqur'ani kun san ka'ida da malamai suka ce shine al'alam pain da ake gani wani abu ne da dole ka rayu da shi sai suka ce faktaril alam alladhi yastahiqu an tusahiba ka zaɓi irin damuwar da ko raɗaɗin da kake tunanin shi za ka iya ci gaba da rayuwa duk anan da kuka zazzauna da yawa ɗan caccanza zama saboda baka ji daɗi ba ka ɗan ji wani abu ne ba daɗi ba sai nan ka juya kai waye wannan pain ɗin yana nan tare da kai to kuma wannan damuwar tana nan to amma me zai ɗauke maka wannan damuwar karanta alqur'ani rayuwa da alqur'ani shi yasa idan da zan tambaye ku ce me wace addu'a ce ta yaye damuwa wadda ta fi shahara wadda kuka fi saninta ai an ji an shiru wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba san ta ba a'a wadda ka sani ai da yawa kuma ai ansa ce ai ka zama ni malamin aje zan iya ce maka to faɗi daya sai ce Allahumma me Allahumma la sala wannan sauki kake nema
na yayi damuwa na yayi kunci a jikin ba shi bane wata kila wannan lawa ja'al alqur'ana rabi'a qulubina eh lawa ja'al alqur'ana rabi'a qulubina ana daga cikin addu'o'in yayi damuwa ta daga cikin manyan addu'o'i da ake dan yayi damuwa saboda me saboda mai da kai ya zamanto alqur'ani ya zamanto rabi na zuciyarka manufa ga dan karayi da alqur'anin dan idan damuna ta sauka rayuwa ta zo saboda kana buƙatar rayuwa da alqur'ani daga cikin abubuwa wanda kila wanda ya kamata ka sani kan cewa na faɗa a farko idan ya zamanto karanta alqur'ani kake yi baka ganin cewa yana karanta ka to akwai kuskure a cikin yanayin da ka kad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum kaji cewa an ambace ka a cikin wannan alqur'ani to idan ya zamanto kana karanta ne waɗansu kake ganin ake karanta ba kai ba ba kai rayuwa da alqur'ani ba amma kana karanta alqur'anin kana ji shi yasa yawanci waɗanda suke musulunta din nan waɗannan turawan da waye waɗansu zasu ci yace suka ce kawai sai naji kamar ana bani ansoshi ana saukaka min abubuwa wanda ni ba haka na dauke su ba sai qur'ani sai ya ce min kada saboda mutum yana ganin cewa qur'anin yana karanta abin da yake cikin zuciyarsa to mu da kila mu kokari muke mu karanta alqur'anin ba qur'anin ya karanta mu ba to ya rage qur'ani kasancewa yana karanta ka ba kai kake karanta shi ka kana buƙatar ka san ma'ana komai kankanta yawanci nakan ce dalilan ɗaya daga cikin dalilin da yake sanyawa ya zamanto rayuwa da alqur'ani sai mana wahala zaka tarar da mu zamu shekara 10 muna zuwa tafsirin alqur'ani amma ba zamu iya fassara daga alam tara kaifa zuwa nasiwa shekara 10 yana zuwa tafsiri amma ba zai iya fassara alam tara kaifa zuwa nasiwa wanda yafi karanta a cikin sallah rigila to ta bai mutum ya rayu da alqur'ani ko kuma yaji cewa alqur'anin karanta shi yake ba shi yake karanta alqur'anin kadai ba saboda haka ina fatan in Allah ya sa yarda ya zamanto an mai da hankali yanda bai zamanto a rayu da alqur'ani mallam lokacin da yake jawabi ba mallam wannan abin nan mallam Dr. Umar Dokaji yana fada sai na kalli ɗaya daga cikin alarammomi Abdullahi Lamido yana fadar cewa ba ma rabi ba ba kadan kadan ba yana yi sai na tuna wani littafi da har wasiya yake a karanta ba musulmi bane ya rubuta amma dukkan musulmin da in ya karanta dan ya amfana shi zai amfana ko za fada musu sunan littafin wani me ake dan kadan har ya zawanto ya taru na so ka fada musu sunan su ji wannan jin da akwai shi a larabci
assalamu alaikum sunan littafin ko da shi ma da malam Umar yake magana ni ma sai da tunan da sunan littafin shine Atomic Habit na James Clear ba musulmi bane ya rubuta amma akwai formulolin da ya fada sai kaga practically za su taimaki musulmi sosai kuma gaskiya bari dai malam ya karin bayani
ba ni bazan yi karin bayani ba saboda zancen alqur'ani amma dai wanda ba zai iya karanta da turanci ba sun fassara shi zuwa larabci al'adatu dhurriya ina jin suke kiran sa al'adatu dhurriya shi na wannan malamin kuma da wuya ka karanta din kaga cewa bai canza maka tunanin yanda kake kallon abubuwa da yawa da suke afkuwa a duniya a rayuwarka ba to kila in mutum ya dau wannan ya dabbaka shi a wajen hadda alqur'ani kamar yanda Dr. Umar Dokaji ya fada sai ga cewa abin ya zo Umar cikin sauki sai kuma mamakin yanda to ya kai bai san waɗannan hanyoyin ba da to kuma al-hikmatu ba'latul mu'min mutum ya dauka yayi amfani da shi dan ya haddace alqur'ani akwai mutane guda biyu zan ba dama wanda ɗaya zai zo yi godiya ɗaya kuma zai dan sanya albarka a yan mintuna guda biyu zan fara kiran malam Aliyu Umar Muhammad shugaban na tais domin ya faɗa mana ko minti biyu ne insha Allah a yi haƙuri na ɗan tsawai ta amma dai muna dab da tashi insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bayan godiya ga Allah mai kowa mai komai wanda cikin hikimarsa da kaddarawarsa ya tara mu wannan daki nasa masallacin Masjidut Taqwa dake nan GRA Gombe domin shaida walimar haddan Alkur'ani na yayan mu wanda Allah cikin rahamarsa ya tara mana bayin Allah na gargaru wanda ba su da aiki sai alkhairi cikin furoci da ayyukansu da'iman muna maraba muna godiya kasancewa ta dalibin daliban wannan daki mai albarka sako ne zan ida na alqur'ani mai girma da ake magana kamar yadda malaman suka bayyana mana ya tabbata a hadisi sahihi cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wa fi alkhairinkum wanda ya samu ilimin alqur'ani kuma ya ilmantar da shi hakikatan akwai al'amura da yawa da malamai magabata suka yi magana a kansa daga cikin su akwai bawan Allah da ke cewa idza kunta fi hammin wa ghammin wa karbatin faqra kitaballahi tanju min alhammin idza kunta ya hadha ghariban musafiran alayka bi taqwallahi wassumti wassabri idza kunta fi qaumin fasahib kiyarahum wa la tasabil arda fatarda ma'ar raddi yace alayka bi taqwallahi sirran wa jahratan fa innaka mas'ulun wa rabbuka alimun yace wala taksha ghayrallahi warham ibadahu wa rahmatuhu dhukrun liman huwa rahimun tazawwad min ad-dunya fa innaka rahilun wa badir fa innal mauta la budda nazilun na'imuka fi ad-dunya ghururun wa hasratun wa 'aysuka fi ad-dunya muhalun wa ba'ilun وما المال والأحوال إلا وديعة ولا بد من يوم ترد الوداعي ألا إنما الدنيا كمنزل راكب أنام عشيا ثم في الصبح راهل تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير إلة وكم من سقيم آشهين من الدهر وكم من فتى يمشي ويصبح لاهيا وقد نسجت أدفانه وهو لا يدري ولو إشت ألفا ثم ألفين بعدها ولا بد من يوم تسير إلى الكبر ولا تخش غير الله وارحم عباده ورحمته ذكر لمن هو راهم فكيف تكاف الفقر والله رازق وقد يرزق الأديار والهوت في البحر توكل على الرحمن إن كنت آجلا ويأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري ولا يدخل الفردوس إلا من اتقى يؤدي حقوق الله في السر والجهر ألا إنما التقوى هو الإز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والندم ما وقى الله ربا وذهير وناشيوا ومن يجعل المعروف في غير أهله تؤد حمده ذما عليه ويندمي ومهما تكن عند امرئ من كليقة وإن خالها تكفى على الناس تؤلمي وكائن ترى من مؤجب لك شخصه زيادته أو نقصه في التكلمي wannan alqur'ani mai girma shekarunka yawan su ko karantan su cike sa a gane kai mai qur'ani ne kuma wannan alqur'ani sanin harufan sa asbabun nuzul nasa nasikh wal mansukh nasa yadda ake karanta shi gaban sa da ayoyin sa da kalaman sa da juzu'an sa da sauran su ilimi ne da lafiya da waraka da arziki da natsuwa da kubuta daga sharrin duniya da lahira muna so mu yi wa wannan jaja albarka garin albarka jaddada biyayyar mu ga malaman mu mu kuma kira wannan harshen larabci shine harshen da aka saukar da alqur'ani a kansa shukran la fakran ina zaune a matsayin shugaban Nata'is na jihar Gombe Nigeria Association of Teachers of Arabic and Islamic Studies Gombe State Branch mun je mun yi international conference a Abuja ranar 16 ga wata zuwa 21 ga wata wannan kungiya ta kasance ta hada kan bayin Allah dake magana da Alkur'ani suke magana da harshen Larabci wajen sanin hukunce-hukunce na nahawu, balaga da sarraf da mandik da sauran ulum kafin a iya fassara Al-Qur'ani domin a isar da sako. A yau a Nigerian context muna da matsaloli kamar haka. Muna da MBIS, National Board for Arabic Islamic Studies, muna da NECO, muna da WAEC, muna da JAM, muna da NUC, muna da NTI, duka wannan bodies ne da suke regulating harakokin ilimi a matakai daban-daban na Nigeria. Babu wanda zai je ya maka aikin harshen Larabci na tambayoyin da ake wa yakyanmu da jikokinmu sai masanin Larabci. Idan baka tsaya ka san Larabcin ba, ko ka san Islamic Studies da Turancin ba, ta ina za ka ba da guduma wanda yayan naka sakamakon da sakon zai iso a samu biyan bukata. Malam Abdullahi Lamido da sauran malamai su Dr. Zubairu na gansu, zan mana misali da jami'a mallakar jihar Gombe, duk da cewa akwai Professor Manga yana tare da mu. Idan ka je ka kalli admission quota a jami'ar Gombe, zaka gane cewa masu bukatan suna da yawa. Sai ka dauko bangaren yan Islamic Studies Sungul Ono da kuma yan Combined Honors Islamic Education. Idan ka je kai tarayya da su, dalibi dan aji hudu ba shi da kalmomi guda goma na Larabci, dalibi na aji hudu ba shi da kalmomi guda goma na Larabci. Haka nan idan ka je kashire ka samu Professor Muhammad Sharif Rabadan HOD na Islamic na Arabic, zaka samu dalibin Arabiya yana digiri amma ba shi da hadisai guda biyu da zai karanta su da Turanci. Ta ina sakon zai isa? Akaramakumullahu, Allah ya mana yawa, Allah ya yi mana albarka, Allah ya ba mu zakaha da fasaha domin ida sako. A wannan gaba ina so in ja hankalin iyaye da shugabanni mu ƙara sa himma ta hanyar samar da hanyoyin sadarwa na taimakawa domin ƙorewa. Bana mantuwa akwai ilmul kalam a shekaru 200 da suka gabata a Najeriya. Idan baka da ilmul kalam, ya kanka za a yi tamkar kafuri. Domin me ana gudun karfadi kalmar da za ta shutar da mutum wajen sifanta shi na suturarsa ko aikinsa ko mu'amalarsa, ballantana kuma a zo maganan ibada. Don haka sanin kalaman da za mu yi tasrifin su a cikin lamuranmu na yau da kullum, wajibi ne mu san su, mu sanar da jajenmu, mu sa dukiya da lokaci da lafiyarmu domin shimma wannan din. Da yardan Allah akaramakumullahu da gudumawanku, na tabbata sako zai isa inda ya kamata. Kuma muna da series na programs da yawa wanda mun yi alkawari wa ma shugaban jami'a na jihar Gombe, mun ma bayin Allah alkawari su Dr. Usman Bugaje cewa za mu zo mu yi duk semester za mu tsakuro dalibai sai sun zo sun mana magana da Larabci, sai sun fassara mana Larabcin su zuwa Turanci, kuma sai mun samar da masu bada gudumawa wanda za a rinka ba yara tarbiyyan cin jarrabawa na NECO da WAEC da JAM da sauransu domin zama fintinkau a wajen yan uwansu yayin bukatan haka. A garke muna addu'an garin albarka da rahamar Allah cikin lamuran mu baki daya da kuma yafiya na magabatan mu milladun nabiyuna Adam ila yaumina haza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Jazakallahu khairan. Allah ya saka da alheri Mala Aliyu Umar Muhammad. Allah ya sa a mizani. Mafatan insha Allah sako ya isa din da ana abin nan. Abu na karshe yanzu shine kafin mai da abin wato magana gaba daya ga wanda dama daga hannunsa na karba, zan kira kaka ga waɗannan yara da kuma malami ga shi kansa wato yayin waɗannan yaran domin ya zamanto mana addu'a sa yara albarka, kuma kuma mana fatan alheri da addu'a. Barista Zakariya Muhaz, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al hayy al qayyum wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna gode wa Allah tabaaraka wa ta'ala da ya kawo wannan waje mai albarka muna kaskantar da kai gare shi muna neman dacewa daga gare shi muna neman shiriya daga gare shi muna roƙon sa tabaaraka wa ta'ala ya mana albarka ya mana jagora ya ba mu dacewa ina da dan mura haka saboda haka ba za a ji muryar tana fita ba kuma dama an ce addu'a kawai zan yi saboda haka muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya albarkace mu gaba daya Allah ya sa dukkanin mu alqur'ani ya cece mu ko da nazo na zauna naga alarmomi duk gaba daya gabana da wanda suke contemporaries da wanda suka fi mu da wanda suke kasa da mu to muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya sa alqur'ani ya zama shine jagoran mu duniya da lahira kuma Allah ya sa wannan sauka da za a yi ya zama sila na ainihin samun tsira gare su da kuma mu gaba daya sai addu'a ku
da yaran wannan kuma sai sallama
to masha Allah
kai kalmar gujiya da
muke da shi
wannan yaran da zo yi
to ni ina ga abin da ya kamata in faɗa na faɗa saboda lokaci insha Allah sai addu'a kenan to muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya sa albarka gare su Allah tabaaraka wa ta'ala ya shirye su da mu gaba daya Allah tabaaraka wa ta'ala ya sa wannan alqur'ani da suka samu ya jagoranci gare su da mu gaba daya Allah ya sa ya zama shine ya sanya di na shigan su aljanna da mu gaba daya Allah tabaaraka wa ta'ala ya saka ma iyayensu da suka yi dawainiyan su suka yi dawainiyan karatun su suka kula da tarbiyan su suka sanya su a hanya domin su samu ainihin wannan hadda na alqur'ani muna roƙon sa tabaaraka wa ta'ala ya sa iyayensu samu ladan wannan tarbiya da suka yi da wannan jajircewa da suka yi wajen ainihin wato musu tarbiya na kwarai abinda yanzu muka rasa a ƙasa ko in ce a duniya a duniyar musulmi gaba ɗaya shine tarbiya tarbiya shine abinda kawai yanzu zai iya mana jagora mu kyautata ko mu gyara al'amuran mu lallai ilallah duk wanda yake kallo kuma yake hange kuma yake gani abinda yake faruwa ya san cewa akwai karanci irin na tarbiya a yanzu don haka dole iyaye mu tashi mu ga cewa mun wato tasirantar da wato ƴaƴan mu su tasirantu da ainihin wato tarbiya na kwarai tarbiya na musulunci tarbiya na alqur'ani muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba mu dacewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ba ana addu'a rufiya bane akwai jawabin da zai biyo baya muna addu'a ne cewa Allah ya sanya musu albarka Allah ya kara musu budi Allah ya ba su abinda rayuwarsu za ta amfana da shi bayan su samu wannan alqur'ani Allah ta'ala ya musu jagora ya ba su dacewa ya ba mu dacewa gaba ɗayan mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa kallahu barisa Allah ya saka da alheri kafin mika wa limamin masallaci kalmar godiya ce da halarta da aka yi da kuma kyakkyawan fata da shi alaramma injiniya Abubakar Manga zai zo yi daga nan kuma sai mu mika wa shi liman malam Ardosin ya so sai ya zamanto mu tashi
Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala mabad assalamu alaikum wa rahmatullah to alhamdulillah ba tare da tsawaitawa ba jawabi ne ko kuma in ce godiya ta musamman kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bude littafin shi da wannan kalma ina son yin amfani da wannan dama in gode ma dukkan waɗanda suka zo musamman manya-manyan malamanmu da suka taho daga nesa Malam Abdulkadir Professor Mansur Isa Elwa Malam Idris Yunus ya taso tun daga Abuja yayi tuki tun da safi shi da kanshi ya taho nan dab da magriba yana isowa ina ce mishi mallan ga nan abinci ayi hakuri a zo a dan ko sha ruwa yaki ruwa ma yace ba zai sha ba sai an yi karatun ina godiya kwarai Allah ya saka da alheri assalamu alaikum
to mallan hada mallan check liman mallan Adam Ardo to gabe za a rufe ta ƙara dawowa zuwa gare ku sai ya zamanto sai a rufe mana kuma Allah ya saka da alheri ga dukkan wanda suka zo Allah ya sa a mizani masallaci ma da suka sa hali wannan abin Allah subhanahu wataala ya sa musu a mizani yawanci wanda na fiyo murya ba shi murna ba shi baban yaran ba shi kakan yaran wanda ya zamanto mutun yana rayi ya ga cewa jikokinsa zai zamanto wannan shi ne sakamakon su Allah ya ƙara albarka a rayuwarsa Allah ya ƙara albarka a cikin gidansa baki daya Allah subhanahu wataala ya zama jagora a gare mu baki daya
Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to jama'a mun dai ji bayanai sun gabata dangane da abin da ya shafi rayuwa da alqur'ani yana da kyau kuma mutun ya tambaye kansa bayan waɗannan bayanan gabaki daya shin ni ina cikin wanda yake rayuwa da alqur'ani ko bana ciki idan mutun yana ciki ya ƙara kaimi in baya ciki ya daura damara na ya zawo ya zamanto yana rayuwa da alqur'ani kada ya shiga cikin ayar nan da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake kai ƙara wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura wayanda suka kaura cewa alqur'ani wajen karanta shi wajen fahimtar ma'anansa wajen aiki da shi to kuma me zai jawo mutun ya kaurace din shin bai yadda bane da cewa alqur'anin zai yi wayannan abubuwan duka waraka ne zai bude kokolwa zai yi kaza duk abubuwan da aka lissafa ko dai yana kokonto ne alhali Allah madaukakin sarki yana gaya mana zalikal kitabu la raiba fihi ba wani kokonto a ciki babu kokonto akan duk abin da aka faɗa din nan kuma babu kokonto cewa daga wajen Allah madaukakin sarki alqur'ani yake kuma maganarsa ce kuma magana ce da tafi kowace magana sannan kuma umurni da hani ne a ciki wanda idan mutun ya bi shi ne zai zamanto yana rayuwa da alqur'ani saboda haka jan hankali abubuwan da muka jin nan mu yi kokari kuma mu nemi taimakon Allah wajen bin waɗannan abubuwa da aka faɗa mana Allah ya sa mu dace Allah madaukakin sarki ya saka wa dukkan malaman mu da suka zo suka ƙara fahimtar da mu wasu abubuwa suka ba mu ilimi sannan kuma waɗannan yara da suka haddace alqur'ani kamar yadda suka haddace Allah madaukakin sarki ya kare musu wannan alqur'anin kuma ya ba su ikon fahimta da kuma aiki da shi haka mu ma duka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك